sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Litinin 21 ga watan Fabrairu. A babin rahotanni za a ji yadda kungiyoyi ke taɓuzowa suna tarurruka masu kama da sharar fagen siyasa. To sai dai wani mai ruwa da tsaki ya ce yaƙi da ƙabilanci ya kamata kungiyoyin su sa gaba. Ko dan menene?
Domin ƙabilancin nan yana ɗaya daga cikin abin da ya cuci mutane aka jefa wannan ƙasa cikin halin da ake ciki.
Za kuma a ji inda aka kwana game da shirye-shiryen babban taron jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin zauren matasan COA wanda Nasiru Adamu Ifikaya ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Najeriya, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Lahadi, Rasha ta fadada atisayen sojojinta a Belarus tare da iyakar arewacin Ukraine kwanaki biyu bayan ci gaba da musayar wuta babu kakkautawa a gabashin Ukraine tsakanin ƴan aware masu ra'ayin Rasha da dakarun Ukraine. Atisayen Rasha da dakarun Belarus a da an tsara za a gama ne a jiya Lahadi. An tsawaita ne yayin da shugaban Rasha Vladimir Putin ke nuna ƙarfin sojinsa a kan iyakar Ukraine, inda ya girke wasu dakaru su 150, sannan ya raka su da atisaye na sojojin ruwa a bakin tekun Bahar Aswad da ke kudancin Ukraine ɗin. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa a shirin State of the Union na kafar CNN cewa ƙara girke sojojin Rasha da aka yi sosai cikin makonnin bayan-bayan nan da hari ta yanar gizo ga ma'aikatar tsaro ta Ukraine da kuma manyan bankuna a makon da ya gabata, sannan yanzu kuma barkewar fada a gabashin Ukraine da ya yi sanadin mutuwar sojojin Ukraine guda biyu ya nuna alamar cewa Rasha tana bin dabarun da ta shirya ne gabanin babban yakin da ke tafe. Sarauniyar Ingila Elizabeth mai shekaru 95 a duniya ta kamu da cutar COVID-19 kuma da wasu 'yan alamun cutar a jikinta, amma kuma ana sa ran za ta ci gaba da ayyuka masu sauki cikin makon nan a cewar Fadar Buckingham a jiya Lahadi. Sarauniyar ta kamu da cutar COVID a cewar Fadar, mai martaba tana fama da mura amma ana tsammanin za ta ci gaba da aiki mai sauki a Windsor a cikin mako mai zuwa. Fadar ta kara da cewa za a ci gaba da kula da lafiyarta kuma za a bi duk dokokin da suka dace. Charles ɗan shekaru 73 kuma magaji ga sarautar ya janye daga wani taro a farkon wannan watan bayan ya kamu da cutar coronavirus a karo na biyu. Majiyar Fadar ta ce ya gana da sarauniyar kwanakin baya. Labarin suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. UNICEF ta yi shelar bukatar tallafin kuɗi na gaggawa a jiya Lahadi a wata hoɓɓasa ta taimaka ma dukkan malaman makarantun gwamnati a Afghanistan na watannin Janairu da Fabrairu. Tana mai cewa wannan yunkuri zai bada damar ci gaba da samar da ilimi ga 'yan mata da maza masu shekarun zuwa makaranta. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta bada kuɗin wanda ya yi daidai da $100 a wata ga duk malami. Tallafin zai amfani kusan akalla malamai maza da mata 194 a faɗin ƙasar waɗanda ba a biya su albashi ba na wajen wata 6. A wata sanarwa, UNICEF ta ce hukumar da kuma abokan hulɗarta sun ɗauki wannan mataki bisa la'akari da muhimmiyar rawa da malamai a Afghanistan suke takawa a fannin ilimi, da kusan miliyan 8.8 ne suka shiga makarantun gwamnati. Biyo bayan rashin tabbas na tsawon watanni da wahala ga malamai da yawa, muna farin cikin faɗaɗa wannan tallafin gaggawa zuwa ga malaman makarantun gwamnati a Afghanistan waɗanda suke ba da himma wajen koyar da yara, a cewar Muhammad Ayoya, wakilin ƙasar a UNICEF.
Gaida Hanifa, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi Najeriya. inda yan kwanakin nan ake ta ganin gungiyoyi na kullowa suna tarurruka masu kama da sharar fagen siyasa daga Kano ga Muhammad Ibrahim Kwari da cikakken rahoton
baya ga yawaitar kungiyoyin neman goyen baya ga mabukata madafin iko a matakai daban-daban musamman kujerar shugaban kasa tarukan boye da na fili na gudana a birane da garuruwa na sassan kasar kan yadda za a saita tafiyar neman bukata alal misali daga farkon watan jiya na Janairu zuwa yanzu kungiyoyi da dama da sunan mabukata a cikin jam'iyyar APC da PDP sun gudanar da taruka a nan Kano da nufin yada manufar bukatar siyasa Senata Masaudu El Jibril Doguwa tsohon dan majalisar dattawan Najeriya ne daga jihar Kano yayi tsokaci dangane da bambancin kungiyoyin neman goyen baya na yanzu da na zamanin jamhuriya ta farko da ta biyu a Najeriya
raba uku akai kungiyoyin matasa kungiyoyin mata da kungiyoyin dattawa domin me domin kowa isan ga rukuninsa da sunan jam'iyyar siyasa ake ba da sunan dan takara ba domin ai a wancan karan an fafa mai da hankali akan cewa ita kanta jam'iyya ita ce uwar kowa saboda haka babu wanda ya isa yace zai tafi ije ya dinga tallan kansa ba tallan ita kanta jam'iyya ba sai dai idan ana tafiya in ya so kalaka sunanka da sunan jam'iyyar idan ka zama dan takara amma dai zamana a ce a daga lokacin da aka zo an kafa waɗansu mutane a ce babu wanda suke kallo sai wannan mutumin I zaman a ce sunan ma ita kanta jam'iyyar an rufe ta to ba a yi a wancan karan ba jam'iyya ita ce kan gaba ita za ka yi tallanta
yanzu haka dai masu fashin baki sun fara nuna muhimmancin yin la'akari da kalubalen da ƙasa Najeriya ke fuskanta wajen gudanar da al'amuran siyasa a yanzu
wallahi ina ɗaya daga cikin masu tunanin babu abin da idamu Najeriya irin kabilanci da aka gindayawa mutane domin kabilancin nan yana ɗaya daga cikin abin da ya cuci mutane aka jefa wannan ƙasa cikin halin da ake ciki ne abin da yake damuna shugabannin yanzu kullun suna karanta mana tarihi na abin kirkin da magabata su ne amma kuma su sun kasa aiwatar da abin da aka yi to yanzu fa abubuwan sun yi nisan da ya kamata a ce kowane matashi shiga hankalinsa ni abin da nake kira da su kansu jam'iyyu duk wanda za su fita takara to ya zama farkon matakin sosan wanke shi a ce ba shi da kabilanci zai ɗauki Najeriya jidda
Comrade Muhammad Idris kenan wani matashin dan fasho a Kano shi kuwa ta faransa Comrade Abdulkadir Ahmad Jogana na cewa
zahabe ne yake tahowa na shekarar 2023 a matsayin mu na ƴan Najeriya wanda muka fuskanci kasar nan ya kamata mu tsaya mu yi nazari mu daina yin makauniyar biyayya wajen zabe da fitar shugaban kasa a Najeriya ne muna so yanzu za mu tabbatar cewa wanda zai fito da Najeriya fili ya fito da ita daga cikin kangi da take ciki shi muke bukata ba ma san wani mutum yazo yace ya zo takarar shugaban kasa yana wakiltar bangare kaza
hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumar zaben Najeriya INEC ke ci gaba da bada katin zabe ga ƴan kasar a wani mataki na tinkara babban zaben kasar a bade idan Allah ya kai mu Muhammad Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud yanzu kuma ga Hanifa dauke da labaran duniya kashi na biyu
yan kwana-kwana na kokarin kashe wata gobara da ta barke a ranar Laraba a wani jirgin ruwa da yake dauke da motocin Alatu wanda ya samu matsala nesa da gabar tekun tsibirin Azore na kasar Portugal a cewar jami'in tashar inda ya kara da cewa ba a da masaniyar yaushe za a yi nasarar kashe wutar jirgin ruwan na Facility A da ke dauke da kusan motoci 4000 da suka hada da Portuguese Audi da kuma Bentley da wasu kayan lantarki masu batirin lithium suka kama da wuta a tsakiyar tekun Atlantic a ranar Laraba an kwashe ma'aikatan jirgin su 22 a ranar dole a bi a hankali wajen aikin kashe wutar a cewar Hao Mendes Cabanas wani captain a tashar da ke kusa da tsibirin na Azore na Fayal ya faɗa wa kafar sadarwa ta Reuters a ranar Asabar cewa zai dauki lokaci China ta kashe fitilar wasannin Olympic a jiya Lahadi tana mai kawo ƙarshen wasannin da za a rika tunawa da su saboda daukar tsatsauran matakan kariya ga cutar COVID-19 da kuma fushi kan badakarar da ta taso game da yar wasan gudu bisa kankara ta Rasha mai shekaru 15 mai suna Camila Valieva. Shugaban Sin Xi Jinping ya halarci bikin wanda aka yi a filin wasan Bird's Nest, inda shugaban kwamitin wasannin na Olympic Thomas Bach ya bayyana wasannin na Beijing a matsayin na ban mamaki kafin a ayyana rufe su. Wasannin na Beijing waɗanda za a iya cewa an yi su cikin wata matsatsiyar da'ira su ne wasannin Olympic na biyu cikin watanni 6 da cutar COVID-19 ta hana sukunin yin su da armashi.
Gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya. Har yanzu dai kan batutun siyasa muke, inda za a ji halin da ake ciki game da shirye-shiryen babban taron jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Salai Shehu Ashaka gare ka.
Rashin ganin ware yankunan da 'yan takarar mukamai za su fito ya bude kofar masu son takarar daga dukkan yankunan arewa na fitowa abun dubawa ne. Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Kari ya ce akwai fargabar komai ka iya faruwa game da zaben da ke da ayar tambaya.
Dole da wallahi akwai wani abu a kasa wanda ba a gaya wa 'yan Najeriya shi da yake faruwa. To kuma wannan abu yana da hadari kwarai da gaske a ita jam'iyyar APC. Na farko dai kaga babban zaɓe na ƙasa yana ƙara towa yanzu ƙasa da shekara guda ne, to amma har yanzu ta kasa a ce ta kintsa kanta. To wannan zai iya jefa makomar jam'iyyar a cikin haɗari kwarai da gaske.
Shin an shirya gudanar da babban taron ne ko kuwa a'a? Shi kuma memban kwamitin riko na jam'iyyar Sanata Yusuf A. Yusuf ya kaucewa bayanai filla-filla kan babban taron, duk da yana nuna shirin taron na nan 26 ga watan nan.
Ni dai maganan da zan ce mun faɗa wa INEC 26 za mu yi convention, so sauran magana ko a je wajen INEC ko ko a je wajen ita ami wajen secretary shi secretary jam'iyya. Mu APC ta rubuta wa INEC akan za a yi convention ran 26 ga watan February, kuma an je an gabatar da wannan wasiƙa ma wajen shi shugaban ƙasa. Ni ba na ma kwamiti na media a wannan kiyataka extraordinary convention planning committee, da ina nan da zan iya magana a kai. Sauran bayanai wanda ba watakila za ku gamsu da shi za su fito ne daga shi secretary or national secretary na ita kiyataka extraordinary planning convention committee.
Shin jam'iyyar APC ta shirya warware rikice-rikicen da take fama da shi kamun babban taron? Ita ce tambayar da nema gwamnan jihar Plateau Simon Lalong.
In Allah ya yarda, da mun san ma sai wanda an ba su takardu yanzu lokacin da an ce a je a yi zabe. Ai ba mu san ma za mu gama zaben lafiya ba. Ara zuwa ce wayansu jiyo ne wanda ba su da yawa wanda suna da damuwoyi. Ba mu sani ba, domin kowa inda aka tashi. Ni a jiya na ba abin da ba mu gani ba, ya yi zafi. Amma ranar zabe mun zo mu yi zabe lami lafiya. So inda za ka magance shi shine dole ne mu yi hakuri da juna, kamar inda shugaba ya riga ya faɗa. President Muhammadu Buhari ya ce ku yi hakuri da juna, in ba ku yi hakuri da juna ba za a rasa. Ni fa lokacin na riga na tafi, so muna kokari.
Za a ci gaba da zuba ido kan jam'iyyar APC don fayyace tsarin taron ko ɗaukar wani mataki na daban bisa ga abubuwan da ke gudana a halin yanzu. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
To gaida Sale, masu sauraro karfa a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar sadarwa, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a ɗan shakata da wannan. Thank you. kuma lokaci yayi da zan dan zaku da gefe guda Nasiru Adamu Ifikaya ya shigo da shiri na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA da kan tabo abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren matasa na VOA da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja, matasa sun cika zauren makil da sanya bakin uwaye biyu, Mama Balaraba da Hajiya Asabe mai zani kasuwar Nasarawa. Sai Buhari Yunusa Kumuriya, Samba Jibrin Sambaja da Adamawa, Nura Mukhtar Kanya, Habibu Isa, Kabiru Idris, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Yau Yakubu Yobe, Adamu Ibrahim Nyanya, Anasani Kafinta, Ahmadu Giyade da Yasira Yusuf.
Kasuwa makota na inyamurai ne yanayin da muke da su muke ciki da su da yanzu ba haka ne ba saboda sun rena mana al'adunmu muna kirarin mu Hausawa mu musulmai amma kuma ga irin abinda musulmi yake yi musulmi na kashe dan uwan shi musulmi suna mana alƙara wannan abin takeici abun kunya da manyan mu na arewa da manyan malaman mu in short ma ai akwai babban malami wanda ya daure ma wannan yan ta'adda marayin da suke yin abin da suka ga dama yana fito kafafun yada labarai yana magana
Hajiya kamar yadda kika sani su malamai kadai ba za su iya tabbatar da tarbiya ta kasance ba mu iyaye mu ma muna da rawar da zamu taka musamman ku iyaye mata
magana Hajiya suke magana makwabta shi zamu ji cewa ya kamata a cire siyasa magana abin da zafi ihu a Najeriya nan Najeriya musa ta gaba ya damu kowa abun da zafi wasu furani ya kasance kowa sa hannun shi a ciki a samu a magance wannan matsalolin
to akwai wani abu guda ɗaya da nake so in sanar da mutane wallahi tallahi mu muka rena kanmu rantsuwa da wallahi Allah da idan ka ji mutum kirista na gari in ya ce maka gaskiya ne amma mu da ƙarya yanzu duk abubuwan da yake faruwa wallahi tallahi ne akan ƙarya billahi allazi la ilaha illa huwa a ƙarya yanzu ku da kuke wannan magana kaya su tira ma na Hausa Fulani yanzu kabilun ma sun shiga sawa hadda da ra kai shiga cikin wannan jallabi ka je kai abu a cikin Hausa Fulani magana ta zai da gaskiya ka ce wallahi tallahi
yanzu dai abinda muke nema a zauren nan menene mafita to mafitar gaba daya kamar yadda mai magana Yakubu Yobe ya fada ita ce mu mu wayar da kawunan matasa tun da dama aikin mu kenan wayar da kansu dinnan akan yadda za su zama a hada kai da kabilun da suke gudana a yankuna da kuma hanyoyin da za a bi saboda rayuwar da muke yanzu rayuwar ƙarya ce matashi in ya taso ya nemi sana'a yi ya nemi aikin yi in kuma ma bai samu aiki ba kowanne irin abu ya samu ya kasance dai yana samun hanyar da zai wadata kansa da sauran abubuwa wanda ba zai je ya damu da shiga hanya mara kyau ba
amma ba zaru kin ji abun da ƴaƴanki ko yaranki suka faɗa ban san ko akwai wani jan hankali da zaki
jan hankali da zan yi shine wato wannan magana fa da babban murya nake faɗi a kullun matasan mu su ji tsoron Allah duk wani babban da zai zo ikiraka ya ce saboda interest din sa ba dan naka da iyalinka ko dan uwanka ko garinka ko kasanka ba to wallahi gara ka bar shi domin kudin nawa ne yanzu fa sun riga sun gane wasu sun gina gidajen su a Dubai kai kana nan kana sakarci an baka kwaya kaje ka kashe dan uwanka ina dalili shi yasa na ga muku dazu rantsuwa da wallahi tallahi akan ƙarya yanzu har kabilu sun iya dan musulmi ya ce wallahi tallahi ta ce da Allah rubu da shi wallahi tallahi shi a baki saboda haka jan hankali da zan yi anan shine mu ji tsoron Allah mu tuna cewa za mu kwanta kabarinmu galibin mutane da suke wannan kashe sun yarda da mutuwa amma ba su yarda da hisabi ba sai ya za a yi ka kashe mutum dan adam dan uwanka ka ce ka kashe kwaro ba gari kwaro da shi wannan bai ba jan hankali na
ba ya ce ake yi ba wannan da Christian ɗan musulmi ya yi rantsuwa ya ce wallahi to wallahi ɗayan nan yace to ya amince ya yarda da wannan rantsuwan da yake amma yanzu aina gabaki daya ni kuma abin da nake son jawo hankali musamman ga wannan malaman namu na Najeriya musamman a arewa shi wannan babban malamin nasu wanda yake ya taba fadan cewa ya san sirrin su ya taba fadan cewa ya fada iyakacin yawan su ya fadi iyakacin makaman da suke tattare da shi ya fada ya ce in ba zauna an yi sulhu da shi ba da su ba to nan gaba za a yi abin da yafi haka to ai ya fada ko wata da ta bishi ne abin nasu ya hayyaka abin nasu ya tashi ya hayyaka a matsayin shi na malami dan arewa musulmi ya ji tsoron Allah yanda yake samu ba a samu zuwa gurin wayannan mutanen yan ta'addan amma shi yana zuwa direct to me zai hana a matsayin shi ya zama shine jagora malami ai an ce abin da ne na magada annabawa me zai hana ya musu wa'azi ya sa musu tsoron Allah a zukatan su su tuba su daina
Hajji Asubi ina jin yana yin wa'azi. Don kwanan nan ma naga har ina zuwa. Naga har magani ma ana dan bayarwa. Akwai Professor Usman Yusuf wanda bayan an yi wa'azi a dawo ga Allah sannan kuma sai a bada magunguna. Majiya da kamar ka ga wani abu ne a cikin ma.
Ni dai yanzu abun da yanzu matsaloli dai sun riga sun faru. Ko ni cuta kowace cuta tana da maganinta ta wani hanyoyi ne za a bi a magance matsalolin tsaro ba arewa kadai ba arewa muna fama da Boko Haram Iswa da kuma banditry a kudanci kuma muna fama da yan aware suna kokari su palle daga kasar Najeriya zuwa Biafra bangaren kudu maso gabar kenan bangaren kudu maso yamma kuma akwai wanda suke kokarin ballewa su koma Oduduwa Republic sannan kuma mun kowa sasuwar kuma akwai masu fasa bututun mai akwai yan cultists kuma a kudancin gabaki daya har ma da arewa mu akwai yan kungiyoyin asiri wanda ake kira cultism to ta wani hanya za a bi a magance wannan matsaloli farko kenan abun da za a jura to hanya na farko shine ne ya kamata a zanna ai tunan na farko shine genuine reconciliation a zanna a tattauna a wannan reconciliation din nan ya kasance akwai
mana sulhu kenan
zai sulhu kenan sannan ina zuwa mana bari in kammala mana ina kan magana ne
sulhu bai kamata ba sulhu so nawa ana yin sulhu da yanta da wannan magana cewa me ya faru abin da ya faru magana sulhu babu abin da zai zama to ya kamata malaman addini su shigo cikin wannan al'amarin su yi magana su zo su tsawata sannan kuma iyaye su zo su magana su tsawatar sannan mu ma matasan da mu ne muke shiga harkar ta'addancin nan a ce mu ma wannan wajujjuka da suke mana a ce mu ma muna amfani da wannan abubuwan domin kawo ƙarshe wannan
abubuwan
wannan abun ya shafi mu gaba daya maganan ya shafi mu gaba daya ba wane da wane
gama fatima
ba shi dama bari ta da ya ka kammala hankali idan ana in aka hargiza Habibu waje zamu dawo da kai idan aka hargiza ba za a fahimci abubuwan da ake faɗa ba
to abun da yake magana shi na farko shine sulhu a sulhun din kai kasance akwai shugabanni al'umma abun da ya shafi jam'iyyar siyasa gabaki da za a gayyace su da shugabanni addinai gabaki daya su kasance suna nan da sarakunan gargajiya ina zuwa da sarakunan gargajiya da shugabanni na kungiyoyi ina zuwa da shugabanni na kungiyoyi da kuma kungiyoyin na ƴan kasuwa da sauransu gabaki daya za a hadu a zanna a tattauna a duba ina ne muka yi ba daidai ba wani hanya za a bi a magance wannan matsalolin da yake gabanmu sannan bayan aka zanna aka tattauna kowace jiha a duba matsalolin da yake ciki a zanna a yi magana ne na sulhu bayan wannan aka zanna a fahimci ina ne aka yi ba daidai ba ina ne
matasa ku sake dakatawa anan in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu daura daga inda muka tsaya
a madadin muryar Amurka ni na Nasiru Adamu Elhikaya da ni shirya kuma da gabatar da shirin sai cewa mu zaman lafiya wassalamu alaikum
A gaishe ka Nasiru, yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Fara sharhin jaridun ne da jaridar da Vanguard. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard na cewa alkalin kotunan Najeriya Justice Ibrahim Muhammad ya kira ga kasar Amurka da taimakawa kotunan kasar wajen horar da alkalai ta yadda za su samu sukunin yanke hukunci akan laifuka da ke da nasaba da zamba cikin aminci ta amfani da hanyoyin sadarwar zamani wato internet. Alkalin na Najeriya ya yi wannan kiran ne a lokacin da jakadiyar kasar Amurka a Najeriya Ms. Mary Beth Leonard ta kai mishi ziyaran ban girma. Jakadiyar Amurka a Najeriya Ms. Leonard ta tabbatar wa alkalin na Najeriya cewa akwai wani shiri da kasar Amurka ke yi na horar da alkalai da sauran ma'aikatan bangaren shari'a a Najeriya yadda za su yanke hukunce-hukunce da ke da nasaba da laifukan zamba cikin aminci ta amfani da kafofin sadarwar zamani ko internet. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa wasu kungiyoyin fafutukar haƙƙin bil'adama da kuma demokradiyya a Najeriya su 26 sun aike wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wasika inda suke buƙatar da ya rattaba hannu akan sabon dokan zabe da majalisar tarayya ta yi kuskurima a kai kuma ta sake aika masa domin ya rattaba hannu. Kungiyoyin da yana buƙatar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan wannan sabon doka in kuma haka ba a ranar 30 nan za su fara wani zanga-zanga na lumana. Kungiyoyin da sun haɗa da kungiyoyin 'yan jarida da kungiyoyin mata da na fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuma tabbatar da doka da oda a ƙasa. Sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar Leadership na cewa wani harin sojojin sama a Najeriya ya kashe wani kwamandan iswa mai suna Amir Buba Dan Fulani da kuma wasu 'ya'yan kungiyar wanda aka kai a yankin Sambisa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Jaridar Leadership ta ruwaito majiyoyin soji a cewa harin wanda dakarun sojin Najeriya suka kai ya yi nasarar halaka wannan jagoran kungiyar ta iswa wanda kuma ake amfani da shi wajen yankira ga makiyaya su shiga kungiyar ta iswa. Sai kuma jaridar Blueprint daya daga cikin manyan labaran tana cewa mutane fiye da 2038 ne suka rasa rayukansu tun daga shekarar 1969 kawo yanzu a sakamakon hatsarin da ke da nasaba da jiragen sama a Najeriya. Daga cikin su 1996 suna cikin jiragen ne da suka yi hatsari a inda 42 kuma suna ƙasa ne a lokacin da suka rasa rayukan nasu. Ita kuwa jaridar Daily Post na cewa yanzu haka hukumar da ke yaki da safarar muggan kwayoyi a Najeriya ta kama makudan kudaden dalar Amurka har ₦4.7 million na jabu a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Babangida Jibrin, Murar Amurka daga Lagos.
Agai sheka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Inji cewa a jiya Lahadi Rasha ta fadada atisayen sojojinta a Belarus tare da iyakar arewacin Ukraine kwanaki biyu bayan ci gaba da musayar wuta babu ƙarƙautawa a gabashin Ukraine tsakanin 'yan aware masu ra'ayin Rasha da dakarun Ukraine. Sarauniyar Ingila Elizabeth mai shekaru 95 a duniya ta kamu da cutar COVID-19 kuma da wasu 'yan alamun cutar a jikinta, amma kuma ana sa ran za ta ci gaba da ayyuka masu sauki cikin makon nan a cewar Fadar Buckingham a jiya Lahadi.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatarwa, sai kuma Salaman Abo da ya haɗa da kuma injiniyanmu na yanzu Kastalin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima. Wassalam.